à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba, daya ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa game da darasin da ya kamata a koya a babban zaben da aka yi a Najeriya a makon da ya wuce.
Za a iya cewa ashe zabe zai yiwu ba tare da yan kuri'a a gindin akwati ba, duk da cewa waɗansu sun yi kokari su kyautar wasu abubuwan daban, amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu ba a samu wannan ba.
To, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC Farfesa Mamudu Yakubu ya bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar zaben ta INEC ya sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar ne a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zabe kai tsaye ta kafafen yaɗa labarai da ke birnin tarayya Abuja. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Bola Tinubu ya lashe zaben ne da ƙuri'u 8,794,726. Wani karo da aka yi tsakanin jirgin fasinja da wani jirgin dakon kaya a arewacin Girka a jiya Talata ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 32, kana wasu 85 sun jikata. Jiragen kasan guda biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe da ke da tazaran kilomita 380 daga arewacin Athens, babban birnin kasar Girka. Jirgin fasinjan ya nufi arewa da Athens zuwa birnin Thessalonica, yayin da jirgin dakon kayan ke tafiya ta kudu daga Thessalonica zuwa birnin Larissa. Akalla motocin fasinja guda uku ne suka kauce daga kan hanyarsu, kana suka kama da wuta. Hukumomin sun ce kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hatsarin ba tare da samun mummunan rauni ba, ko kuma suka samu ƙananan raunuka, wanda aka yi jigilar da su ta motar safa zuwa birnin Thessalonica. Jirgin fasinjan na ɗauke da mutane 350. Akalla jami'an kashe gobara 150 ne suke dauke da motoci 17 da motocin daukar marasa lafiya 40 ne aka tura wurin inda bala'in ya afku domin neman karin fasinjoji da ka iya makalewa a cikin tarkacin jirgin. An kai mutane akalla 25 a asibitoci da ke kusa da wurin da suka samu munanan raunuka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fada a gewayen birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta, wani jami'in ma'aikatar sojin Ukraine yana fada a jiya Talata, ko da yake dan yankin ya canza hannu tsakanin sojojin Moscow da na Kyiv. A jawabinsa na cikin dare a ranar Litinin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut ya kara tabarbarewa. Ya ce sojojin Rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu. Kwamandan mayakan ƙasa na ƙasar Ukraine Alexander Seresky ya faɗa a shafinsa na sada zumunta cewa duk da asara da suka yi, makiyan sun aike da ƙwararrun sojojin ƙungiyar sojin haya ta Wagner don kara kutsawa a inda sojojinmu suke kare kansu da kuma kewaye birnin.
Jama'a kaɗan, za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Har yanzu dai muna kan batun zaben Najeriya da aka yi wanda manyan ƴan takara hudu suka fafata sosai amma dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben. To ko waɗanne darasa ne ya kamata a koya a zaben wanda ake gani ya sha bamban da sauran zabukan da aka yi a baya a ƙasar? Tambayar da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe yayi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero dake Kano kenan ga abin da yace.
To babban darasi wata kila shine za a kiyaye danganta harkokin zabe da addini, wato a ce ba za a zabi wani ba saboda addinin sa ko kuma wani kadai za a zaba saboda addinin sa. Domin akwai fatan cewar waɗanda suke fargabar, wato idan aka hada ƴan addini daya za a samu matsala, wacce za a kawar da wannan fargabar a zukatan su. Dan haka nan gaba ko a hada Kirista da Kirista ko a hada Musulmi da Musulmi, duk wani hadi da aka yi nan gaba ba za a ba abinda zai bai mutane tsoro. Wannan zaben zai nuna cewar ba wani abin tsoro bane, sannan kuma zai nuna cewar bangaranci shi ma ba zai kai wato ba abin yi bane a siyasa. Waɗanda suke jin alal misali jam'iyyar Labour ta Peter Obi za ta iya cin zabe da wani yanki na Najeriya kadai, ko jam'iyyar Atiku Abubakar PDP za ta iya cin zabe da wani yanki kadai, ko jam'iyyar Rabiu Kwankwaso ta NPP za ta iya cin zabe da wani yanki kadai, za a koyi wannan darasin cewar gaskiya ba zai yiwu ba. Dole sai an yi irin yadda yanzu jam'iyyar Bola Tinubu ta yi ta APC, a tabbatar wato an hada zumunci tsakanin kudu da arewa, sannan za a iya cin zabe. Wannan shi ma darasi ne da muke fatan zai zama ya inganta ci gaban demokaradiyya a Najeriya. Za a iya karawa ma da cewar ashe zabe zai yiwu ba tare da siyan ƙuri'a a gindin akwati ba, duk da cewar waɗansu sun yi ƙoƙari su kyautar wasu abubuwan daban kamar sutura ko kayan abinci, amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu ana nuna wa mutum wanda yake cikin matsi cewar gasi yana kadawa izo ya karba, ba a samu wannan ba, ma'ana ashe za a iya yin zaben nan koda ba a bada komai ba kuma a yi shi sahihi. Don haka shi ma wannan wani darasi ne da insha Allah zai inganta demokradiyyar Najeriya.
To doctor, yanzu kuna ganin cewa demokradiyyar Najeriya ta kai tsaiko kenan?
Inda aka tsallake faɗar sakamako, Allah ya sa mutane suka mallaki hankalinsu ba a tashi tashin hankula ba. Waɗanda ba su gamsu ba suka tafi kotu suka nemi a raba musu a can, to sai a ce san barka. Idan demokradiyyar Najeriya ta ko ba a ce ta kai karanta ya kai tsaiko ba, to an kama turbar haka.
Amma doctor, baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na kasa ga ita kanta demokradiyyar?
Yana kawowa, amma ya fi dama-dama akan mutane su fita su gwada kwanji akan titi. Yanzu in aka yi sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'adi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka, aka tafi kotun sai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali. To wannan zai sa kuma a ma rage yawan zuwa kotun, domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton in dai ka je da kulli da yawa za ka samu hukuncin da kake nema. To in ya zamana an magance wannan, to shikenan mutane da yawa sun faɗi kuma ko sun je da kulli ko sun san ba za su samu sakamako sabanin abin da ya bayyana na gaskiya ba, saboda haka za su rage zuwa kotun. To shi ma kuma an daga ci gaba da gana.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
An sanar da manyan 'yan majalisar dokoki a jiya Talata akan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka wato Donald Trump da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence. Daraktan hukumar leƙen asiri a Amurka Avril Haines yana cikin jami'an da suka yi ganawar sirrin na kusan sa'a guda tsakanin wadda tare da shugabannin majalisar. Shugabannin majalisar wakilai da dattawa na cikin waɗanda suka halarci zaman jin bahasin tare da shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirri na majalisun guda biyu. 'Yan majalisar dai ba su yi wani ƙarin bayani ba akan abin da tattaunawar ya kunsa bayan da suka fito daga ɗakin saurarin bahasin. 'Yan Republican da Democrat dukkaninsu sun daɗe suna neman ƙarin bayani daga gwamnatin Biden akan nasarori da aka samu kan binciken takardun bayanan sirrin da aka gano a gidajen shugabannin ƙasar guda biyu da kuma mataimakin shugaban ƙasa. Amurka dai ita ce kadai take da ikon adana abubuwa da suka shafi bayanan sirri na kasar da kuma yadda za a kula da su. A ƙarshe a jiya Talata wata kotun kasar Turkiya ta daure wani dan jarida watanni 10 a gidan yari saboda baza bayanan ƙarya karon farko da aka yi hukuncin dauri a karkashin dokar hana baza bayanan ƙarya wanda masu sukar lamiri suka ce tana barazana ga yancin faɗan albarkacin baki. Hukuncin kotun na zuwa ne watanni 4 bayan da majalisar dokokin kasar ta tabbatar da wannan dokar ladabtar da masu yada bayanan ƙarya wanda jam'iyyar shugaba Recep Tayyip Erdogan ta AK ta ce za ta hana jama'a yada labaran ƙarya ko kuma labarai da na yaudarar jama'a. A farkon watan Disamba ne aka tsare Sinai Agul, dan jarida Alardin Bitlis da ke gabashin Turkiyya bayan da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ana zargin wasu mutane da yiwa wata yarinya 'yar shekaru 14 fyaɗe ciki har da 'yan sanda da kuma sojoji. Ya janye labarin da ya kafe kana ya nemi gafara amma kuma bayan haka an kama shi aka daure shi an sake shi amma kuma an sake kama Agul bayan kwanaki 10.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A ranar Asabar da ta gabata ne aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya, kuma kasancewar mata suna taka muhimmiyar rawa don ganin an zaɓi shugabanni na gari. shirin ciwon kyamace ya karbi bawakancin Hajiya Amina Usman da Hajiya Maryam Garba domin tattauna abubuwan da suka yi tasiri a zaben da aka gudanar. Na kuma yayi labulan shirin ne da yiwa Hajiya Amina tambaya game da yadda zaɓe ya kasance. To sai a biyo cikin shirin ciwon kyamace.
Amina, an gudanar da zaben shugaban kasa an kammala ganin cewa kafin zaben ma an dan yi hargitsi a jihar Kano. Yaya zabe ya kasance?
Alhamdulillah, zabe ne kafin yanzu da farko muna ta fargaba, amma alhamdulillah an zabe lafiya, kuma lafiya. Zabe kan zabe yayi kyau, an gama zabe lafiya, ba wani tashin hankali, babu hayaniya, babu komai, kowa ya fito ya zaba abin da yake so a ransa. Ba wani bincikewa sai an baka kaza ka zabi wani.
Gare ki Hajiya Maryam.
Kamar yadda muka yi magana a makon da ya gabata kan maganar zabe da yanayin yadda zai kasance da yanayin tsaro a zaben da aka yi ranar Asabar, so alhamdulillah an yi zabe, an gama, kuma an sami sakamako kamar yadda aka sa rai. Duk da cewa mata sun fito alhamdulillah, amma kaso 50 daga cikin wanda suka yi rijista, daga mata har duka wanda suka yi zabe ba su fito zabe ba, wanda an tunanin haka zai kasance. Shi yasa aka yi ta kiraye-kiraye jama'a su fito su yi haƙuri su kaɗa ƙuri'a.
Wannan tambayar take ce Hajiyani.
Akwai wani rukunin al'umma da suke gani cewa ba fa abin da aka zaɓan nan shi ne ake neman ba mutane ba, ana gani an yi arin gizo a ciki.
Saboda a nan dai ba mu da matsala alhamdulillah, sai dai kawai zaben da wajejen kudu nan zaben da an samu matsala. Saboda abin ya fito dai aka zo, abin ya zo da bambancin, an fito da zancen bambancin addini da kuma kabila. Amma mu nan a arewa nan gaskiya ba mu da matsala alhamdulillah.
Kin ga ko a duk lokacin da aka ce an yi rikici a wani sassa na Najeriya, gabaki ɗaya Najeriya ne ya shafa, musamman yanzu wannan zaɓe ne na shugaban ƙasa. Menene ra'ayinki kike gani ya baiwa mutane ƙwarin gwiwar suka fito har suka yi zaɓe duk da wahalar rashin kuɗi a hannu da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa?
To, da kin gani ana zuwa gida-gida a yaudare mu, a dan ba mu wani abu, a ba mutane a roje su a ce ku zaɓe wani, a je ka zaɓa kuma ba abin da kake so ba. Bana dai kowa kimu ya gaya mana kowa ya sha wahala, kowa ya ji jiki, to kowa ya fito ya zaɓa abin da yake so, saboda ana so mu samu shugaba na gari, saboda an gaji da wahalar ta. Sai sa kowa mata da maza da kwarkwata mun fito muka yi zaɓe alhamdulillah. Amma kuma abin da muke gani gaskiya abin da wayansu suka zaɓa ba abin da muke so, wayansu talakawa ba abin da suke so suka samu ba, don muna neman canji. To abin da muke so ba shi muka samu ba, amma kuma zaɓin Allah shine mafi alheri a gare mu.
To Hajiya Maryam, a ra'ayinki menene ya bambanta wannan zaɓe na bana da zaɓukan da ake gudanarwa a baya a Najeriya?
Maganar kan abin da ya shafi tsaro da tashin hankali, rikici-rikici da aka yi ranar zaɓe, an kin duba bambancin zaben da aka yi 2019 da wannan zabe da aka gama? Bambanci ne mai yawa, kuma zan iya cewa ya shambaci al'umma, wanda ya kamata a ce jami'an tsaro sun kula da shi a zabe na gaba. Misali a kin gari da kuma lokacin da ake gudanar da zabe, za ki ga da yawa an dan samu kwanciyar hankali, an yi zabe cikin nutsuwa. Amma wajen tattara ƙuri'u da kuma kantoci da suke wajen gari, a nan aka sami hatsaniya da dama, wanda har an sami asarar dukiyoyi da rayuka a cikin a wasu ƙananan hukumomin. So wannan shine abin da ya kamata a ce hukumar tsaro ta ba da kariya sosai a zaɓe na gaba, musamman a santocin da za a tattara ƙuri'u bayan ga wuraren da za a yi zaɓe. Saboda wannan karan kamar canji aka yi, al'umma suna tunanin komai ya tafi lafiya, so tattara bayanai ma zai iya zama cikin kwanciyar hankali kamar yadda aka samu aka yi zaɓe a wani ɓangare.
Na dawo gare ki Hajiya Amina.
Menene kike gani fatan mutane da wannan zaɓe, ta yadda zaɓen zai zama sahihi, ya zama wanda za a rika kwatance na alheri da shi nan gaba?
Abinda zan iya sani cewa wannan zabe ba taba yin zabe irin wannan tun da ake a Najeriya, ba taba irin wannan zaben an fito an yi zabe ta gaske ba. Saboda wannan zaben ba wani mabudi, ba wani cewa cin hanci, babu wani abu, kawai ka je ka zabi abin da kake so, ra'ayinka, ba wanda ya zo ce maka zabi wani, ko kuma ce maka zuga taliya da ka zabi wani, a'a ka fito ne ka zabi wanda kake so, saboda zuciyarka ga abin da ta baka.
To akwai wanda suke zargin jami'an hukumar zabe, wato INEC,
abinda ba gani ba za ka wannan shaida ba. saboda mu anan da bamu gani ba. Ni dai gaskiya ban gani ba, ban ji ba kuma. Tunda mu anan arewa bamu ga an yi haka ba, amma a can kudu dai muna gani, ni ban tabbata abinda ba gani ba za ka shaida shi ba. Su suka yi abin su, amma mu duk bamu san me yake faruwa. INEC kam gaskiya ta yi kokari abinda zan ce, saboda zan ba INEC maki 70 a cikin maki 100.
Kamar a wani bangare na aikin zaben kike gani INEC din ta yi kokari, sannan batun na'urar nan da ake magana Divas din nan,
yawa wajen wannan magana Divas kike nan ba kawo shi da wuri ba, an samu matsala ta wannan bangaren. Amma sauran abubuwan zabe, kayayyakin zabe, duk gaskiya da wuri aka kawo, aka fara komai da wuri aka gama, ba kamar na sauran shekarun baya ba, za a yi ta zaman jira ba wanda ya jira, ka ji an tantance ka, ka tafi ka dawo, an zo ka jefa kurin ka shikenan, ka gama ba wani zama ba wani bata lokaci, nan da nan an yi an gama.
Kina cikin bayani na katseki, kuma har kullun kiran mu ga matasa shine su guji wannan tashin hankalin, wanda ya ci ya ci, so in ka bari tashin hankali ya tafi da kai kamar yanda ake ta faɗa, kinga ba ma za su ga yanda za a yi murna cin zaben ba, da yanda wanda ya ci zai aikin sa, duk ba su da rabon gani a rayuwa, saboda sun sa kansu a cikin wannan, sannan kuma sun jawa wanda suke da tsautsayi, su ma tsautsayi ya hada da su. So wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da muka sa ido muka gani, kuma alhamdulillah zaben Kano an yi shi, kuma al'umma kowa ya karbi sakamakon da aka yi, wanda a wurare ɗaya biyu kaɗan ne da aka samu wannan bambanci, kuma shi ma rashin sanin dokar zaben ce, wanda daga baya kowa da ya fahimci dokar zabe za ta ga sun amince da soke akwati da aka yi, ko kuma kin karɓar wannan zabe na wannan akwatunan.
Amina. Amma batun bayyana sakamakon zabe a akwatin zabe an yi da wannan na'urar game da al'ummar, menene birge ce kasancewar an yi zabe ba rikici, ba tashin hankali, musamman ma matasa da ake taya tunanin za su ta da jijiyar wuya?
Gaskiya zaben Kano ni bai taɓa burge ni ba, irin bana gaskiya zaben Kano ya burge ni, ba tashin hankali, sanin Allah aka ji aka yi zabe aka dawo, duk tunda nake ban taɓa ganin zaben da ya burge ni irin ta bana ba. Ana fargaba dama za a yi tashin hankali, duk kowa ya ki fitowa, kowa yana zaune cikin gida, amma wanda aka yi zabe a gama lafiya har yanzu ba motsin komai, ba komai, ba tashin hankali.
Me kike gani ya bai wa matasa ra'ayin kada su yi komai, su fito kawai a yi zabe?
Insha Allah sun gani da idon su ya bude, sun gane cewa a sa suke da rayuwarsu, kuma siyan su aiki a kuɗa naira 2000 a baka, kwaya ka sha ka je kai abin da bai kamata ba, rayuwar ka ta salwanta, kuma ka dawo kuma ba wai zuwa aiki a taimaka ko iyayen ko a za maka wani ba, duk su cewa duk abin da kuke ba daidai ba, gara su fitin jaji su zaɓi shugaba na gari, saboda shugaba na gari ba zai zo ce maka ga kwaya ko ga 2000 ka je kai kwaci akwaci ko kai ka zaba, kun gane cewa ba zai yiwu ba, duk shugaba na gari ba zai ba su wannan huduba ba. Yanzu abin da suke nema yanzu wanda zai gyara musu, ya bude musu makarantu, ya ba su asibiti, ya ba su ruwan sha, ya ba su wuta.
Me kike bukata a ce hukumar zabe ta yi da duk sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa wannan zabe ya zama ɗaya tilo wanda ake tutiya da shi, ba a Najeriya ba, ba kuma a nahiyar Afirka ba, amma a duniya baki ɗaya?
Shi muke bukata, wanda ya ci zabe a bashi a ce ga shi ya riki amana, mu adalci kawai muke nema, zaman lafiya, shugaba na gari muke so, ba ruwanmu da wani ko kabila ko gane ne kai ko mene, duk wanda ya ci kawai muke bukata a bashi.
Mai sauraro shirin ciwon ƴamace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin. A tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa Mulilatia.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Gafar jin da nan muna wannan makon ne da jaridar Tasiyon ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah a farkon shafin ta ta gurbata mana cewa hukumomin kasar Jamhuriyar Kamaru masu kula da tsare-tsaren binnin jinkayyar kasar Duwala sun fara gudanar da sau na gidajen da ba a bisa ka'ida suke ba a wannan birnin, an da suka gina gidajensu a binnin na Duwala. jaridar Ekohosan sai kuma ta ce cikin alƙaluman lissafin ta na wannan shekarar 2022 an haifar yara da watannin su bai kai na haihuwa ba dan bakwainiya su 20,000 a kowace shekara a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru yanda hukumar lafiya ta ƙasar Kamaru ta fitar da jadawalin haihuwar yaran da ake yi kenan a wannan shekarar jaridar Economy kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shaida mana cewar bankin Atlantic na ƙasar Kamaru ana zargin sa da buga makudan kudade na foge amma kungiyar gamayyar haɗin kan Afirka ta tsakiya wanda suke kula da haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya karkashin kungiyar nan ta taimaka ta ce za ta gurfanar da bankin a gaban kuriya domin yi mata waɗansu tuhume-tuhume na musamman kasancewan ana zargin wannan bankin da irin waɗannan mugun aika-aikar da take yi jaridar The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta fallasa mana cewa da'in jam'iyyar SDF ta jagora ɗan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ni John Burundi rikicin cikin gida ya barke a tsakanin su wajen ganin cewa sakatare general na jam'iyyar yana wuce guda da ili shugaban jam'iyyar na ƙasa ni John Burundi ya ce in har ci gaba da wuce guda da ili kamar yadda ake tuhumar sa akai zai fuskanci waɗansu takunkumai a cikin jam'iyyar ta SDF in ji shugaban jam'iyyar na ƙasa baki da ni John Burundi. Za mu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Dabuwa Vision ta ce a bangaren jihar yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a birnin Bahu da ke gundumar yanzu dai 'yan siyasa da kuma masu faɗa a ji da manyan hukumomin wannan bangaren sun gudanar da bikin haɗin kan ƙasar jamhuriyar Kamaru na shekaru 50 da suka gabata tsakanin bangaren Ingilishi da kuma bangaren Faransancin ƙasa wadda suka gudanar da bukukuwan ne tare da ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Frank Biya da dukkan alamu dai in ji jaridar suna ganin cewa shi ne zai iya gagan mahaifinsa a kan kujerar shugabancin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda shugaba Biya yake kafe a kai yau sama da shekaru 40 kenan Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
a takaice shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu shugaban hukumar zaben ta INEC ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zaben kai tsaye ne ta kafafen yaɗa labarai a birnin tarayya Abuja wani karo da aka yi tsakanin jirgin fasinja da wani jirgin dakon kaya a arewacin ƙasar Girka a jiya Talata ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 32 kana wasu 85 kuma suka jikata jiragen ƙasan guda biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe da ke tazaran kilomita 380 daga arewacin Aceh babban birnin ƙasar ta Girka fada a kewayen birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta wani jami'in ma'aikatar sojin Ukraine yana fada a jiya Talata a jawabinsa na cikin dare na daren Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut ya kara kazancewa an sanar da manyan 'yan majalisar dokokin amurka a jiya Talata akan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba Joe Biden da tsohon shugaban kasar Donald Trump da kuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence a jiya Talata wata kotun kasar Turkiya ta ɗaure wani ɗan jarida watanni 10 a gidan yari saboda bayanan ƙarya da aka samu ya yada karon farko da aka yi hukunci a karkashin wannan doka na masu wanda ba su suka lamiri suka ce tana barazana
to masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin baba Yakubu Matsiri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Macau Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.